sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi an yi sahur ko ana shirye-shiryen sahur lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Madina ba makanan labarai. To Hadiza, daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata ta dauka cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus. Tsohon ciyaman din jam'iyyar NPP ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari. A cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi masa Harun din daurin talala a gida. Fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da wakilin muryar Amurka wato Mahmud Kwari ya yi da ɗaya daga cikin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar COVID-19 da kuma gudanar da bincike akan mace-macen da ake fuskanta a Kano. Za kuma ku ji hirar da abokin aiki na Taida Muhammad Atiku dan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da ya samu cikakken warwarewa daga cutar COVID-19. Kamar kowace ranar Laraba kuma, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Masauraro, barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci, ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus. Fauci ya ce wani binciken da aka yi kan maganin na Remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba. To amma ya nuna cewa akwai kwakkwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya kara da cewa maganin na Remdesivir ya din taimaka wajen rage mace-mace saboda kashi 11 na majinyatan ba su sha wannan maganin bane suka mutu. A yayin da kuma kashi 8 na waɗanda suka sha suka mutu. Mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yaƙin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi, yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano, wanda kuma bincike mai zurfi ne kadai zai iya tono cikakken abin da ya faru. A cewar mukaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba, wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku, wanda ya sa aka dan jingine shi a ƙarshen watan Maris. Tsohon ciyaman din jam'iyyar NCP ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari, a cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna din ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hanɓararren shugaba Umar al-Bashir ne. Hussein Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gaya wa wani shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus cewa ranar Talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar COVID-19 kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin Khartoum.
An jima kadan Madina za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya amma yanzu ga karasar hirar da wakilin muryar Amurka Muhammad Kwari da ɗaya daga cikin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar COVID-19 wato Dr. Sani Gwarzo a Kano inda ya masa tambaya akan matsayin Kano dangane da waɗanda suka gamu da cutar COVID-19 ganin cewar cibiyar gwaje-gwaje a Kano ɗaya ce kuma ana ta buƙatar a ƙara ta zama fiye da haka sai Dr. Gwarzo ya ce
ga muka ce a yau ga adadin da aka ƙara amma a jiya dai akwai bayanai da suka fito sannan kuma muna tabbatar maka da cewa an fara gwaji a wannan tsohon cibiya wacce da aka rufe ta sannan akwai sabuwar cibiya wacce aka gina ta da tallafin asibitin Aminu Kano da kuma tallafin Vice Chancellor na Bayero University an gina ta kuma NCDC ta zo ta ba da tsarin yadda za a gyara wurin ko a ce ana ta haɗa sababbin injina wanda za mu yi gwaje-gwajen su muna sa ran zuwa gobe za a fara gwajin aikin mashin din ba gwada mutane ba dan idan aka sa sababbin kayan aiki sai an gwada shi an tabbatar yana yin abin da yake so sannan a fara auna mutane don Allah da ana sa ran kamar yadda suka yi mana bayani zuwa gobe za su gama sannan ko da wayannan santa guda biyu sun yi aiki ina sanar da mu cewa lalle wannan guda biyun ma ba su yi sa ba dole sai an ƙara adadi mai yawa domin mutanen da suke Kano yana da yawan da idan aka sun dogara da wuri guda biyu su ma za su sake durƙusawa dole a ƙara adadinsu kuma a ƙara adadin masu zuwa karɓo wannan samfuri wurare daban-daban da kuma collection center da muke kiransa cibiyar da kowa zai je ba da samfurinsa a ɗauka ko kuma inda motoci da za su je su ɗauko samfur sannan na gargaɗi cewa kada mutane su faci jiki sai yanzu ana gwaji a wannan asibitin mutum ya kai kansa ka'ida ta irin wannan zuri saboda yawan tsoron yaduwar annoba ba ma yadda mutane su je a ce a can za a je a ɗauki samfur din su wannan cibiya ta gwaji cibiya ce ta gwaji ba cibiya ce ta ɗaukan samfuri ba za mu buɗe ɗakunan ɗaukan samfuri daban a wurare daban-daban yadda azazar su kasance kusa da al'umma sannan kuma da motoci da za su je gidaje su ɗauko.
Na data ka ce cibiyoyin nan guda biyu da wannan da ake da ita da kuma wacce ake kokarin budewa lama ku fara auna yadda za ta yi aikin ta mutum nawa suke da abin da kuke kira capacity a rana
kamar yadda suke mana bayani ita tsohuwar tana za ta yi kamar mutum 80 a yini guda ko fiye da haka ko kuma ninkin haka ko kuma shi ne minimum kirin 80 ita kuma wacce za ta yi 180 minimum za kuma ta yi ninkin haka sau biyu to amma akwai yadda za a iya yi a mai da shi ita sabuwar ta zama 500 cikin kankanin lokaci duk mun auna wa'annan.
A gaida Mahmud Kwari ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Madina mai shanu da sauran labaran duniya. A halin da ake ciki kuma wani sabon fadin da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta Kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakiya wadda kasar ta cimma. Wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ta NAS ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsoffin mayakan kungiyar SPLM-IO ta kai hare-hare kan wasu wuraren kungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Sun je sun kai hari kan sansanoninmu a Sanema da ke wajajen Umbachi da kuma Madiba da Morobu sannan kuma sun kai hari a sansaninmu na Kajo Keji Kala. Haka zalika sun kai hari kan dakarunmu kuma mun mayar da martani. Abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan ta NAS Samuel Suba ya gaya wa shirin na muryar Amurka game da Sudan ta Kudu. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta ɗauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaƙi da cutar coronavirus. Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga ƙasar Amurka wacce take ta ɗaya cikin masu baiwa WHO ɗin tallafi. Amurka ta kuma kasance kan gaba a duk faɗin duniya wajen yawan masu ɗauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu. A yayin wata tattaunawa da ya yi da manema labarai a ƙasar Geneva, Tedros ya ce
Tun daga farko WHO ta dauke matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargadi kan wannan cutar. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matsakar miƙewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York, wanda ke nuni da kwarin guyar da masu saka hannun jari suka samu game da yuwar sake farfadowa bayan shudewar cutar COVID-19. Sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yuwar jinya da shi zai kai ga waraka. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da kashi 2.21 ko kuma maki 532. Ta tashi da maki 24,633. Kasuwar S&P 500 ita kuma ta karu da kashi 2.66 ko kuma maki 76, wanda ya kai adadin maki 2,939. Yayin da ita kuma kasuwar Nasdaq ta haura da kashi 3.57 ko kuma maki 307, ta tashi da maki 8,910.
Madalla gaida Madina mai shanu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda suka warke daga cutar coronavirus a Najeriya ya haura 300. Muhammad Atiku Abubakar, wato dan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar, na ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suka kuma samu warkewa. A hirarsa da abokin aiki na Madina mai shanu, ya fara da bayyana mata inda yake tunanin cewa ya kamu da cutar.
Gaskiya ba zan iya tuna da inda na kama cutar nan ba, amma da yiwuwa cewa na kama ta da nake kasar waje kafin da dawo Najeriya.
To ya ka ji a ranka bayan ka gane cewa ka kamu da cutar coronavirus?
Gaskiya ban ji daɗi ba, kuma na ɗan yi fargaba kaɗan, ba wai wani abu ba, saboda ina cikin fari ko farko zan ci a cikin waɗanda suka kama wannan cutar a Abuja. Saboda haka abun ya ɗan tsoratar da ni kaɗan.
To wani irin yanayi lafiyarka ta shiga lokacin da kai fama da wannan cutar?
Alhamdulillah, daga ran da aka ce ban na kama wannan cutar har zuwa lokacin da aka sallame ni, ban ji wani illa a jikina ba, alhamdulillah.
Wato duk alamomin nan da ake ji kai baka ji su ba?
Alamomin da ake faɗa, wani tari ko zazzabi ko wani abu fiye da haka, dama duk alhamdulillah duk bai kama ni ba.
To Muhammad, akan ce ana amfani da magungunan malaria wajen jinyar masu coronavirus, shin wannan maganar gaskiya ce?
Kan maganar magunguna, abinda ya kamata kuma al'umma sani shine ba wata magani a duniya ma tukunna, ba wai a Najeriya ba, wanda aka ce lalle wannan shine yake warkar da mutane.
To kyauta aka yi maka jinya a asibiti ko kuma ka biya wasu kuɗaɗe?
Ba wani sishin nan mutum zai biya, wannan gwamnati ne suke ɗaukan duk nauyin wannan abin nan, wannan cutar. Za su ɗau nauyin kula da kai da inda za ka kwana da abincin da za ka ci da komai da komai. Naje na zanna a wannan wuri a Abuja a Gwagwalata tare da wasu ma mara lafiya, kuma duk gaskiya shirin da za mu yi mai kyau ne, alhamdulillah gwamnati sun tsaya sun kula da mu da kyau.
Kwana nawa kai kafin ka samu waraka daga wannan cutar?
Zan ce na yi kusan kwana 40.
To yaya aka yi kai ka dade cutar bata bar jikinka ba, saboda yawancin mutane sai kaga cikin sati biyu sun samu waraka daga cutar?
Lafiyan nan kin san Allah ne ke bada ita. Allah bai yi na fito a sati biyu ba, na fito a sati hudu. Ko ni din ma abin ya daure min kai, ban san dalilin haka ba, kuma likitocin ma da ke kula da ni gaskiya su ma sun kasa ba da cikakken bayani kan wannan.
To a ƙarshe, wani sako zaka gaya wa mutane dangane da wannan cutar?
To fari a cikin abin da nake son gaya mutane, su kula sosai wannan cutar nan. Illanta wato na fari yaduwanta ne tana sauƙin yaduwa. Idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan, to idan ba kula ba, wallahi kowa a gidan zai iya kamawa.
To a gaida Madina mai shanu, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka dauka mai ba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da wani iyali yayi a kauren mu da cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yarsu yar shekaru 2. Rundunar yan sandan ta jihar Zamfara kuma ta tabbatar da yi wa karamar yarinyar fyaɗen bayan da aka kai ta asibiti aka gwada ta. A lokacin da muka yi hira da mahaifiyar yarinyar ta bayyana cewa rundunar yan sandan ta kama wanda ake zargi mai suna Aminu Hamza amma daga baya aka sake shi. Sai dai bayan sa wannan hirar muka samu labari cewa an sake kama wanda ake zargin kamar yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Kabiru Nasiru ya shaida wa shirinmu makon jiya. Mun kuma samu yin hira da wanda ake zargin. Ga bayanin da ya yi wa shirin domin iyali a hirarsa da wakilin Mulamido Abubakar.
Ni dai abin da zan ce ni dai ranar talatar da ta wuce. Na dawo gida misalin karfe 2 na rana, ina shigowa gida sai mama ta take ce mani, maman Humaira tazo tana kuka wai na lalata mata yarinya. Take ta gaskiya ne, nace mata ba gaskiya bane, ba abin da tsakani na da ba abin da hada ni da yarinyar ta. Anna juya zan je gidan maman Umaira din same ta mu yi magana da ita sai mama ta take ga aman kare in je in same ta dan da tabarya tazo nan gidan mu tana nema na tazo da tabarya tana nema na kare in je ta tara man jama'a mama ta ce a kene tsakani da Allah dan to wallahi babu abun da tsakani da ekta maman Umaira shikenan na koma kikenan na koma can majalisar da nake zama zuwa bayan sallar magariba sai ga mama ta kirawo ni ta kira ni ta ce in zo gida ga sunan sun dawo da ita da mijinta da abokin mijinta sun je suna nema na kawai ni taso ni zo gida ni dawo na unguwa ina shigowa na unguwa sai mutanen unguwa suka tare ni suka ce wallahi karin kuskure in je gida dan wallahi da adda suke sun ce wallahi sai sun kashe ni karin kuskure in je gida kuma ni da ido na ganin su da makami dan na labe nan wajen wani mai sha ina kallon su nan kofar gidan mu da zaunan su nan mama ta ta kirawo babana kira babana abun yazo ya ga abun da yake faruwa yazo wurin su ya musu sallama sun gaki amsa mashi dan ya shiga gida ya fito sai nan station wurin GTO ya ga mu GTO abun da yake faruwa ya ce ga san sun zo da makami sun ce sai sun kashe ni
to tambayar da muke so mu yi maka ita mai korafin wato zuwai Aminu Ibrahim ta tabbatar da cewa an ga ka shiga daki da yarinya kuma kai kai mata fade shi yasa ka gudu watakila sai daga baya aka kama ka kamar me zaka ce akan wannan abin
ba gaskiya bane
to abin da muke so mu sani kamar kun ce wani bincike na asibiti da ake yi don an nunar kama akwai rahotanni da suka nuna an yi bincike kuma an gano sakamakon abin da aka bincika ni kuka je asibiti da aka je asibiti
ni yau da ni aka je asibiti ba kuma ba da wani dan uwa na an ka je asibiti ba ranar da abun ya faru an je asibiti an ce yaren nan lafiya lau take ba abun da ya faru da yaren nan unguwa gaba ɗaya kowa ya san da labari yarinya lafiya lau take sai nan bayan da kwana biyu kuma sai an gaji an ga ke an kara jiba yaren nan lallai an taba ta Yan report na harko an ce yanayin na lafiya a lautaki. Sai daga baya kuma an ga shi kuma yanayin nan an taba ta.
To kamar lokacin da abin ya faru ƴan sanda sun kama ka ko kuma sai daga baya ne aka zo aka kama ka?
Ah, ba su kama ni ba. Saboda ba ni gida lokacin da sun ka zo nema na. Sun dai daɗe nan ƙofar gidanmu suna nema na. Sai bayan kwana biyu da kaina na kai kaina nan station. Can ma sun ka riƙe ni can ma na kwana.
Saboda haka har zuwa yanzu ana ci gaba da tsare ka a nan headquarter ƴan sanda da ke garin Gusau.
Can maido da kes ɗin nan PID. Wanda an ka shigo da ni mota an ka dawo da ni nan SPID.
To malam Tabi'u kana cewa ba kai ka aikata wannan laifi ba duk da yake zarginka ake yi. Me yasa kai gudu in har ba kai ta aikata wannan ba misali masu lura da al'amuran za su ce ina kana da gaskiya ai kamata ai ka tsaya.
Ni ba gudu ne ba ina wurin da nake zama ba inda na je. Ina majalisar da nake zama.
To ita zuwa ran ta yi korafin cewa ta zo ta kawo wannan koki a gidanku amma ba a tanka mata ba har ma ane mata barazana. Wadda ka nuna misali kamar akwai zargin aikata wannan danyen aiki da ake maka.
A'a ba hakan. Ni gidanmu daga ni sai mamata ne ba kowa.
To ta nuna ta zo wurin
mama
ba ta saurare ta ba.
Sai mamata sai kanina karami ne Muhammadu mu uku ne yake zaune cikin gida. Sai kuma babana police ne kuma jumi yake aiki ba gida yake ba ba nan kaura yake aiki ba.
To kamar baban naka tunda jami'in tsaro ne na ƴan sanda ya saka baki a cikin batun ya shiga cikin maganar?
Eh ya shiga.
To wace rawa ya taka?
To ina nan karami ban san abin da ake ciki ba ne.
To
dan ni tun na sati na biyu nan ne ni nan do so guda ma zuri na.
To akwai wani abu da ya gaya maka na kokarin da ake na fitar ka ko kuma kashe maganar?
Ni ba abin da ya sai ba ni kawai kudin abinci saboda abincin nan da kudin mu muke sai abinci.
Aminu Hamsa wanda ake zargi da bata wata karamar yarinya a shekaru biyu a jihar Zamfara. Duk yunkurin da muka yi na sake yin hira da mahaifiyar yarinyar nan ya cin matura domin bisa ga bayani an tsorata ta mun kuma samu labari cewa rundunar ƴan sandan jihar ta sauya wa mai gidan nata wurin aiki zuwa wani wuri da ke tazara kilomita 400 daga inda iyalin nasa suke. Abinda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke gani baya rasa nasaba da ƙarar da suka kai da kuma neman abi haƙƙin ƙaramar yarinyar su da aka bata. Idan muka sami wani ci gaba game da wannan batu za ku ji labari. Kafin nan mun nemi jin ta bakin kungiyar da ke fafutukar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara Rafa jihar Zamfara wadda ta fara bin diddigin shirin bayan jin bayanin mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗe.
Alhamdulillah ba shakka mun ji wannan magana ta ita wannan yarinya a shekara biyu wata shidda wadda ke zaune a garin Kaura da aka ma fyaɗe. Mun ji wannan magana a hakikanin gaskiya lokacin da muka ji wannan magana hatta ba gidan na Kaura dan lokacin an zo da an kawo kyatsa ne a nan a Gusau shi nan commissioner of police ya ba da order a je a kamo yaron nan an kamo shi zuwa nan Gusau lokacin muka shiga kyatsa din gadangada kuma alhamdulillah muna cikin kyatsa din har yanzu da muke magana da kai dan yanzu nan muka baro wurin commissioner of police nan jihar Zamfara gabaki daya mun zanna da shi ya to da muka je kyatsa din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji daɗi ba sosai kuma mun bi kes ɗin nan.
Sai ku biyo mu domin jin bayanin nasu mako mai zuwa. Yanzu a madadin wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq Tahfizul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tanzilul kitabi minallah رسول الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun sahu cikin koshin lafiya ga cikakkun labarin duniya fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19 da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus muqaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yakin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaki yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin tsohon chairman din jam'iyyar NCP ta Sudan Ahmed Harun ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari a cewar wani dinsa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna din daurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya Hukumomin lafiyar kasar Sudan dai basu tabbatar da halin da Harun ke ciki ba wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar al-Bashir ne A halin da ake ciki kuma wani sabon fadin da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta Kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakkiya wadda kasar ta cimma Wani mai magana da yawun kungiyar ƴan tawayen ta NAS ya ce Wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsofaffin mayakan kungiyar SPLM-IO ta kai harhare kan wasu wuraren kungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus. Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar Amurka wacce take ta daya cikin masu baiwa WHO din tallafi kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar miƙewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York wanda ke nuni da ƙarin guyar da masu saka hannun jari suka samu game da yiwuwar sake farfadowa bayan shudewar cutar COVID-19 Sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yiwuwar jinya da shi zai kai ga waraka.
Ko masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Madina mai shani da ta taya ni gabatar da shirin da CD da ya hada mana shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chari ke muku fatan alheri na assalamu
Bonjour, au micro Idrissa.